Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Rundunar 'yan sanda a nan Kano ta ce ta kama 'yan sanda guda uku da ake zargi dumu-dumu da ɗaukar kulake suka dinka jibgawa matashin nan na can garin Madobi, bayan kuma da aka je asibiti ya ce gagarin kuɗi. Za mu jiyar da kwa mutum nan da gwamnatin jihar Kano ta kafa na bibiyar makarantun gyaran tarbiyya da aka fi sani da gyaran hali sun bankaɗo wata makaranta ita ma a nan Kano, wacce kusan galibin 'yan marin suna fama da taɓin hankali. A hannu guda kuma malamai na ta yin wa'azi da kira kan cewar wannan mataki fa da aka ɗauka na tarwatsa makarantun 'yan mari a Kano ba zai haifarwa da jihar Kano ɗa mai ido ba. Za mu kawo muku cigaban labarin faston nan wanda ya maida 'yan gudun hijira sama da guda 400 zuwa addinin Kiristanci, kasancewarsu asalin usulan kuma musulmi, sannan kuma hukunta suka ja baki suka kiro abinsu. Sannan kuma muna nan tafi da cigaban wani bincike da masana suka gabatar, inda suka gano cewar wai ashe cin farfesun naman kwaɗo yana rage ƙiba. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci. Shirin namu na wannan lokaci zai ɗora ne daga inda muka tsaya a jiya, wato dai na labarin faston nan wanda ya buɗe sansanin 'yan gudun hijira, yake kuma danƙaye waɗanda kuma gudun hijira da kuma yaƙin Boko Haram ya baro su daga garuruwansu, wato dai irin mutanen Yobe da Maiduguri da kuma Adamawa. Bincike ya bayyana cewar akwai 'yan gudun hijira aƙalla mutum 400,000 maza da mata, yara da manya, waɗanda aka girke su a wannan sansani da ke can Benin na jihar Edo. Wannan fasto da mai suna Solomon yana ci gaba da azabtar da waɗannan mutane tare da tilasta musu shiga addinin Kiristanci, sannan kuma yana yi wa ƙanana daga cikinsu fyaɗe. Sannan kuma binciken masana da kuma hukumomin duniya ya gano cewar akwai zargin cin zarafi mai tarin yawa da ake wa mutane na tilasta musu karɓar Kiristanci, wanda kuma asalinsu ba Kiristoci ba ne. Ila iyaka dai galibinsu tashin hankali da yaƙin Boko Haram ne ya kai su wannan waje. A jiya dai mun baku labarin cewar yakan tura ƙafa da ƙafa zuwa waɗannan garuruwa da yaƙin Boko Haram ya ɗaiɗaita, inda ake zuwa ake kwaso masa waɗanda ba su da gata da marasa galihu, musamman ma ƙananan yara da mata da zaurawa, da cewar zai ci gaba da kula da rayuwarsu. Amma idan an kawo su wannan sansani sai a girke su, a ci gaba da kafirtar da su, ana mai da su Kiristoci. Wani ma'aikaci da ya kai ziyara ta sirri wannan sansani ya bayyana yadda suka tattauna da wata matashiya mai suna Rabi'atu, wacce ita ma take sansanin, wacce kuma ta bayyana masa cewar kusan galibi waɗanda suke zaune a wannan sansani suna son addinin Musulunci, kuma har yanzu sun kasa koyon yaren da ake amfani da shi a garin. Sannan kuma ta bayyana cewar akwai tarin masu taɓin hankali waɗanda wahala isanya suka gamu da taɓin hankalin. Har ma ta ƙara bayyana wannan jami'i cewar sun so a bar su a garuruwansu ko mutuwa ne su yi ba tare da sun zo hannun wannan fasto ba mai suna Solomon. Har dai yanzu ba a samu mahukunta da ma ɗaiɗaikun al'umma da suka yi hoɓɓasa don ganin sun zaro waɗannan mutane da ke wannan sansani ba. Ko da yake dai wannan matashiya ta ƙara shaidawa wancan jami'i cewar har yanzu akwai wanda idan da za a fitar da su daga wannan waje to za su koma addinin Musulunci, za kuma su karɓi sabuwar kalma. Hakan ne wannan matashiya ta ƙara shaida wannan jami'i da yake ta gurshe ƙyan kuka, duba da ganin ibtila'in da al'umma suke ciki, cewar ai kira ga al'umma kan a kawo musu ɗauki. To mi sauraro, za mu tsahirta a nan, amma dai a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Insha Allahu za mu ɗora, da kuma fatan mahukunta da gwamnatoci da ma duk wanda abin ya shafa, za mu tashi haiƙan domin ganin mun ceto al'ummarmu musulmi daga fadawa wannan mummunan hannu na wannan fasto. Kuma har ka zuwa yanzu ba a samu wasu hukumomi ko gwamnatoci da suka ɗauki aniyar ma kashi wannan fasto a gaban kotu ba. To daga wannan batu na fasto kuma bari filin Inda Ranka ya yi tsakure akan rahoton da shi ma muka fara kawo muku a jiya, wato dai rahoton wani al'amari da ya faru a can garin Madobi, inda ake zargin wata sa'insa ta kaure tsakanin wani matashi da abokansa har ta kai an kai ƙara charge office. Daga nan kuma 'yan sanda suka zo wajen mahaifin matashi mai suna Abba Nasir, suka kuma umarce shi da ya kai shi wajen 'yan sanda na Madobi. Haka ku aka yi shi Alhaji Nasir mahaifin Abba, bayan da Abban ya dawo gida ya ɗauke shi ƙafa da ƙafa ya kai shi wajen 'yan sanda, inda a nan ne kusan mai afkuwa ta afku. Amma dai tun da fari an gano cewar sa'insa ta turke tsakanin shi da 'yan sanda, har ta kai an mare shi yara ma, lamarin da ya sanya ƴan sandan suka yi masa kuri suka kuma dauko kulaki inda suka fara jubgar sa kuma a gaban mahaifin nasa bayan da suka yi mal lugude suka kuma nemi da akai shi asibiti duba da ganin cewar ya galabaita daga ciki ma muka ba ku labarin wani ɗan sanda mai suna Sabiu wanda al'umar garin dama suke kuka da shi suka ce inda wajen karbar kuɗi ne a daga case ai abin da ga dama to sai Sabiu inda Sabiin ya ga dan uwan wannan mamaci yace lalle sai an bada naira 10,000 a ba DPO sannan a dauki wannan matashi mai suna Abba a kai shi asibiti inda cikin rawar jiki matashin ya dauko naira 8,000 dama 10 ci aljihun sai ba Sabiin mai sauraro ka ji wani tsantsar rashin adalci ai wa dan uwanka irin wannan ganganci kuma a ce sai ka bada kuɗi za ka kai shi asibiti amma dai rundunar ƴan sandan jihar Kano ta fi maganta a yau inda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya shaida wakilin Aminu Abdubakar Noma cewa sun samu nasarar kama ƴan sanda guda uku daga cikin kwaya biyar waɗanda ake zargin sun masa dukan kawo ka har ta kai ake zargin sun karya masa lakar baya sun kuma karya masa muƙamiƙi lamarin da ƙarshe adalin sa har ma kakakin yace yanzu ana nan an baza koma ana neman sauran guda biyu kuma yace da zarar sun gama sai kotu
kaman yanda commissioner ƴan sandan jihar Kano Sifi Ahmad Ilyas ya bada umarni na kama ƴan sanda guda uku yanzu haka an ƙara kama ɗan sanda guda ɗaya kuma yanzu ana tattara shaidu da bayanai gaba ɗaya wanda da zarar an kammala bincike duk wanda aka samu da aikata abin da ba shi bane kaman yanda muka faɗa a baya za a gurfanar da shi a gaban kotu kaman yanda doka ta tanada
Allah ubangiji ya kyauta to tunda dai muna can garin Madobin bari shirin ya ƙara yin gaba a dai garin Madobin zuwa garin Tsakuwa da kuma garin Ningawa inda manoman garin suka koka kan yadda wani mutum yake kokarin hana su rawar gaban hantsi waɗannan manoma dai sun bayyana takaicinsu da kuma bugin cikinsu kan yadda a lokacin da ake buƙatar manoma su noma shinkafa da kuma kayayyakin da za su taimaki al'umma sai kai wani mutum ya zo da wasu jiragen ruwa ake ta hakariya shi lamarin da ya sanya dukkanin gonakinsu da amfanin gonansu yake zaftarewa ina fada cikin wannan kogi sannan kuma manyan motoci da suke shiga wannan lungu domin diban yashi suke tattake musu amfanin gona lamarin da ya sanya galibin su a wannan shekarar fa ba su noma ba kamar yadda al'umar suka bayani
sunana Musa Abdullahi Sakwar Kanwa a Maladin manoman garin Sakwar Kanwa lokacin da wannan cutarwa ta zo ta same mu a nan garin mun ba hanyoyi a farko daga abin da ya shafi mai unguwa daggaci har izuwa hakimi kamar yadda kake ganin abubuwan da suke faruwa kamar yanzu din nan yadda ake jawo mana kasar da muke noma tana tarbtawa ruwan nan
a ranar asabar din da ta gabata ne filin inda ranka ya tattaki zuwa wannan gari na Tsakuwa da Ningawa domin da gane wa idanunmu halin da waɗannan manoma suke ciki kuma babu shakka idanunmu ya nuna mana cewa akwai gagarumin matsala sannan kuma suna cewa mutumin da yake wahalar da su ya fafi su ido da kwalli domin ko yana da manya hannu kuma ya ce babu wanda ya isa ya hana shi wannan sana'a ta sa dan haka filin inda ranka yayi kokarin jin ta bakin sa amma dai bamu dace ba sai dai mun gana da wakilin sa wato Awali Sadi Kwankwaso ta waitar ho wanda ya bayanin cewa wai suna da lasisin diban yashi kuma ba fa za su daina ba to amma dai filin inda ranka ya kai ziyara zuwa hukumar da take ba da lasisin a kar ma'adanai a nan jihar Kano inda wakilin baka noma ya je wannan hukuma inda wannan hukuma ta ce manoman fa ba su mata korafi ba amma da zarar sun mata korafi to za ta je ta gani kuma za ta kai musu dauki yanzu haka dai waɗannan manoma sun dauki aniyar tafiya kotu domin dai neman haƙoƙin su to tunda sun yi wannan yunkuri filin inda ranka zai tsahirta a nan Allah kuma ya sa mu dace ya fitar da aida karo. Yanzu kuma sai ci gaban rahoton mu kan makarantun Allo, wato dai makarantun gyaran tarbiyya ko kuma gyaran hali. Gwamnatin Kano dai ta kafa wani kwamiti domin duba yadda za a gyara waɗannan makarantu da ma daukar mataki da kuma kunce mari, tunda dai an gano cewa sanya matasa a mari yana da gagarumar matsala. Wannan kwamiti dai da gwamnatin jihar Kano ta kafa a ƙarƙashin Dr. Tahir Adam wato Baba Impossible. A yau kwamitin ya ci gaba da lalubo wasansu makarantu waɗanda aka gano cewar galibin ƴan marin sun ma fi gamu da taɓin hankali inda kwamitin ya ce zai ci gaba da bincike don gano cewar taɓin hankalin ne yasa aka kai su ko kuma a can suka gamu da wannan taɓin hankali har ma Dr. Tahir Adam Baba Impossible ya ƙara da cewa za su bai wa gwamnati shawara kan taɓullo da hanyoyin gyaran tarbiyya na zamani wato dai irin makarantun nan na ƙiru da wata gwamnatin Kano ta yi a baya na kai kan gararin yara domin gyara musu zama inda yace ta haka ne kadai za ka kawo karshen wannan al'amari amma ba hanyar tarwatsa makarantun ba
tafiyar da muka yi mun je waɗansu makarantu mun tare sun sassake mutanen a makarantun da muka ji mun ji a can tudun murtala mun tare da babban makaranta an saki yan marin sun gaya mana cewa akwai mutum 300 da wani abu amma sun sake su daga mari amma mun tare da su ba tare da marin ba amma suna zazzaune amma suna cikin matsananciyar wahala kuma wajen da suke kwana kamar cell ne wato babu tsaro babu mu walwala babu motsi waɗansu ma kansa ya fara kwancewa daga ganin su a firgice to a rahoton da zamu rubuta a gwamnati zamu ba da shawarwari amma akwai rehabilitation center da yawa
ko da yake shi ma wani malami mai suna Gwanimu Fitahu Gwani Muhammad dan birni ya ce ai tabarbarewa al'amarin makarantun mari ba laifin gwamnati bane ba fa laifin al'umma bane illa iyaka dai laifin su malaman ne
a da farko muna da laifi gwamnati tana da laifi ko san laifin amma ni nafi danganta shi gare mu mu ne muka yi ta tafiya haka gashi muna da abin da zamu fada amma sai muke kyamar gwamnatin ita kuma gwamnatin sai ta kyale mu ita ma to amma yanzu da ta gane cewar ana so a ci nasara sai an hada karfi da karfi
daga yankin tudun yola kuma al'umar yankin ne ke jan kunne da gargadi ga wasu mahaya dawaki da ke shigowa unguwar suna yin sukuwa suna kuma taka ƴaƴan mutane da al'umma suna kuma haddasa rikici a yankin da tijan yankin sun bayyana cewa waɗannan mahaya dawaki sukan take mutane kuma idan ma an musu magana sukan ɗauko makamai su zo domin tada tarzoma dan haka al'umar unguwar ke shawartar waɗannan mahaya dawaki da su yi hattara su kuma kaucewa shigowa yankin da waɗannan dawaki sun kuma shirya tsaf domin ɗaukar mataki kan duk wanda ya ƙara shigowa yankin akan doki ha kuma al'umar yankin suna ƙara yin kira da rundunar 'yan sandan jihar Kano da ta ɗauki matakin daƙile irin waɗannan matasa 'yan sababi domin dai tun a baya an haramta zazu akan dawakai a wannan unguwa to Allah ya sa mu dace idan kuma kunne ya ji Hausawa kan ce gangar jiki ta tsira Masu sauraro shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
A zaman kotun ne karkashin mai shari'a Hassan Ahmad kotun ta gurfanar da wannan mata ne guda biyu wanda yake tuhumar su da yake rikici tsakanin su dan sada mai gabatar da kara Inspector Hazel ya karanto waɗanda yake tuhuma da rikicin wato Hajju Ahmad da kuma Roida Idris ita Hajju ta musanta ita kuma Roida ta amsa kuma kotu ta yi mata hukuncin wata 6 ko ta biya tarar naira 20,000 nan take kuma ta biya ita kuma Hajju kotu ta ce a tsare ta bayan fitowa daga kotun na nemi jin ta bakin Roida amma ta gumda bakin ta ita kuma Hajju ta yi bayani kamar haka
Ni ina roƙona da cewa ina neman hakki ni kuma na san ina da yarzuku man ya sha'u bi gairi hisab zai tsaya man da tsayawar sa
to a gaida baka noma Allah kuma ya fitar da a'i daga rogo ita kuwa shugabar cibiyar nan mai suna Precious Life Foundation wato dai Hajiya Nazira Garba Kazaure shugabar wannan cibiya ta dauki wani mataki mai kyau wanda kuma shi ake so a gani a jihar Kano da ma kasa baki daya wato dai matakin kai ba platinum nan mai suna Usama ɗan kwashi na jihar Jigawa zuwa makarantar boko idan mai sauraro na biye da mu dai muna kawo muku tattaunawa da wannan matashin ba platinum da ya haddace dukkanin sunayen kananan hukumomi na kasar nan baki daya inda Nazirar tace ya kamata a ba wannan matashi gagarumin tallafi tana dai ya kasance mutum mai hazaka inda tace idan aka bar shi to da alama an dakile basirarsa inda tace idan aka kai shi makaranta to akwai wasu abubuwa na ban mamaki da ban al'ajabi da zai ƙara fitowa da su ga dai basira
to mun je makarantun da muka je sun mishi interview kuma sannan sun bani shawaran kan cewa ayi kokari a sa shi SS1 saboda yanzu yana iya karatu abin da ya rage kawai turanci ne da bai iya ba
to shi ma wannan matashin ba platinum Usama ɗan kwashi na jihar Jigawa ya ce zai tsayuwar daka kuma nan gaba kadan za a ji ya zama professor ya kuma gode wa wannan cibiya
gaskiya na gode wa Allah kuma na gode mata ko iyayena da mahaifina da ƴan uwana duka suna mata godiya
yanzu kuma sai wani labari da ya sake faruwa inda rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta kama wasu mata 'yan jihar Anambra sun kuma runtuma can jihar suka kuma saci wasu yara sai dai tun kafin a ci talata da Laraba Allah ya tona asirinsu ya Ubangiji ka tona asirin waɗannan mutane da suke zuwa suna sa tammana yara yanzu kuma sai korafin wasu ma'aikata da suke aiki karkashin wani kamfani mai suna Afnan Automobile Handlers da ke lawan Dambazaw Road inda suka wayi gari da ganin ma'aikatan kotu suka kuma zo suka ciccire dukkanin abubuwa da ke wannan waje da kuma suke amfani da shi wajen gyaran motoci inda al'amarin ya ba su tsoro har ma suka ce ba su fi sati biyu da tarewa ba wannan al'amari ya zo ya faru da haka suke kira ga mahukunta kan a kawo musu dauki
a duba na ce to tunda kotu ci daba da dama to bari mu je mu bukadin mu ji abin da yake akwai tunda mu kawai rana tsaka da safa kawai aka zo ba taba ce mana wurin nan muna da matsala da shi ba ko wani abu kawai haya da muke mararadi an ce mana mu tashi matakin da zamu dauka an ce kotu ce ta hukunci to dole gurin kotu zamu koma sai mu ji abin da yake akwai
ko da ke da bincike inda ranka ya gano cewar akwai gagarumar matsala ce akan wannan fili har ma ana kotu haka ne ya sanya wata kotu a nan Kano ta ba da damar kan azo a fitar da kowa daga wannan fili kotu kuma ta mallaka wannan mai waje bisa wannan al'amari ne da waɗannan al'umma suke ganin cewar basu tunanin ba amma nanin tana kokarin cin su ya sanya muka tuntubi Baba Jibo Ibrahim kan matsayin su tunda dai ba da su ake rigima ba wato dai mamallakan wannan ne suke rigima a tsakanin su su kuma sun ce sun karbi hayar wajen ne ba tare da sanin cewar akwai matsala ba da haka suke neman sanin makomar su inda Baba Jiban yace kamata ya tafi kotu domin neman haƙin su to Allah ya sa mu dace Diga-diga kuma a nan shirin na inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri nasu da Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma da kuma Yakubu Musa Kanwa Inusa Muhammad Tukuntawa Jingas da taimakon Abdurrahman Hamis na Madina suka sarrafa na'ura domin sada ne da ku ni kuma Yusuf Ali Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh